الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 8 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan hudu shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Kamar mace in ba ta lahiya, yi mata magani ga mijin da wajibi ne ko cikin kyauta tare ke.
To, tambayar dan uwa shine dangane da mace in ba ta da lafiya, sai a mata magani shin wajibi ne a kan mai gidanta ko kuma ba haƙƙi ba ne ba a kansa? Wasu malamai suna ganin cewa yi ma mace magani, ma'ana sai a mata magani in ba ta da lafiya, ba wani abu ba ne wanda ya zama dole a kan mai gidanta. Amma a magana mafi rinjaye, kamar yadda wasu malamai suka tafi, dole ne mai gida shi zai saya ma matar shi magani idan ba ta da lafiya, kamar yadda Allah ya wajabta masa ci da sha, domin ci da sha abu ne wanda yake na larura ta rayuwa, haka shi ma magani larura ce ta rayuwa. Kamar yadda Allah ya wajabta ma mai gida ciyar da matarsa da shayar da ita, to haka yi mata magani in ba ta da lafiya abu ne wanda ya zama wajibi a kan shi. Wannan fada kuma ita ce ta furin jari. Duk wanda ya yi sallah a bayan sahu shi kadai, matukar akwai inda zai kutsa ya shiga a sahu na gaba, to ba shi da sallah. An gane ko? A inda sallar wanda ya tsaya a bayan sahu shi kadai take inganta, a lokacin da ya buga a sahun da yake gabansa ya rasa inda zai kutsu, to anan yakan iya tsayawa a baya shi kadai ya kabbara sallah, sallah kuma ta inganta, domin Allah ya faɗa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ubangiji ta'ala baya dora ma rai wani abu face gurgurdan ikonta, ya ba da kenan iyayensa. Amma matukar akwai inda mutum zai kutsu yake kutsawa ya tsaya shi kadai ya sallah a bayan sabu, wannan ba shi da sallah. Na'am.
Akwai kamar wasu 'yan kasuwa musamman wajen yin abin da za a saida shi kafi, yake shi sun sa mai kuɗi ko ce shika 10 ko 15, har mutum ya rasa abin da zai ci, ina matsayin yin masu nisa?
To, wannan ba su keɓanta ba da yamai, duk da cewa a wajen yamai an fi samun su haka. Kayan da bai wuce ba 300 ko jika 2 sai ka ji an ce kawo jika 10, ka rasa inda za ka kama. To, wannan a fi sabilillahi baya dacewa, domin wani nau'i ne wanda yake na yaudara. An gane ko? Ka zuba ma abu kuɗi kuɗin da ya wuce ka'idar shi. Don haka su waɗanda suka san kan tsiyar, idan ka ce masa ya kawo jika 10 sai ya ce jika guda, kuma ya yi turmi ya ki gaba ya ki baya, in ya ga ka juya sai ya ce zo ka kara. To dan haka shi kayan da bai wuce jika biyu an ce ka kawo jika goma, kaga in jika hudu ma ka taya, in jika biyar ma ka taya a cikin riba yake. To dan haka wannan salo ne na kasuwanci, amma akwai yaudara tattare da shi, bayyana cewa abin da ya kamata ka'ida yanda ka san gwargwadon abin da zaka dora riba ka dora bakin gwargwado, ba yanda zaka kori mutane ba. In mutum ya zo in yana bukatar saya ya saya, misali kayan jika da 50, abin da ya dace ka ce wa mutum kawo 300, in ma ka tsananta ka ce masa kawo jika 2, kenan ya taya jika guda, in kaga ba za ka iya saida masa ba sai ka gaya masa gaskiya kayan nan farashinsa jika da 50, ƙasa da jika da 50 ba na iya sayar da shi. In yana bukatar saya ya saya, in baya bukatar saya kuma ya yi gaba. Amma kayan jika da 50 ka ce ma mutum kawo jika 5 ko kawo jika 3 ko kawo jika 4, wannan wani nau'i ne na kasuwa wanda amma akwai yaudara a cikinsa. Na'am. Wajen gane da bayaninmu na jiya a darasinmu na Riyadus Salihin game da tambaya da wani dan uwa yi game da hukuncin irin waɗannan salloli barkatai waɗanda aka kirkira su, wanda kuma ba kowa bai kirkira su illa wanda Allah ya wajabta mana cewa musaba musu su ne Yahudawa da ƴan Mushaf. Saboda irin waɗannan salloli waɗanda ake yi duka kwaikwayonsu ne ake, mu kuma haramun ne musulmi a matsayinmu na musulmi mu yi kamantacceniya da su. An gane ko? Dan wani yana iya ce maka ina dalilin da ya haramta. Dalilin da ya haramta wannan ayoyi ne na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suka tabbatar da haramun ne musulmi ya kwaikwayi arni. Duk abin da arnawa suke, to wannan haramun ne musulmi ya ringa kwaikwayinsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai sun wuce a dusafa, inda zaka samu waɗannan hadisai a hada abu daya, sai ka koma cikin littafin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yi, wanda ake kiran shi Jilbabul Mar'a al-Muslima, anan ya tattaro hadisan da suke bayani game da saba ma Yahudawa da ƴan Mushaf. To dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka yi bayani, lokacin da ya isa Madina ya tarar da mutanen Madina suna da wasu raniku guda biyu a tsawon shekara, waɗanda sun rike su a cewa ranar idinsu ne sukan fito suna wasanni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su, suka ce a wannan idi ne namu guda biyu wanda mun saba yin su ba yau ba tun a lokacin jahiliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku san da cewa Ubangijinku ya canza muku da wasu raniku biyu waɗanda sun fi alkhairi game da ranakun da kuke idi da su tun a jahiliya. Manzon Allah ya ce ranar idin laye da ranar idin azumi. Haka kasancewar hadisin da ke cikin sahihain, Aisha Allah ikara mata yadda take cewa a ranar idi mahaifinta Abubakar Allah ikara masa yadda ya shiga wajenta, sai ya tarar da wasu ƴan mata guda biyu daga cikin yaran Madina suna rera waka a cikin gidan Aisha. Abubakar ya fusata yake cewa a mazamiru shaidani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu murya ta shaidani za ta ringa tashi a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce da Abubakar ya ce dau hakuri. Manzon Allah yake cewa inna li kulli qaumin idan, sai ya ce wa hadha iduna. Manzon Allah ya ce ma Abubakar ya rabu da su su ci gaba da waƙarsu. Wanda waƙar da suke suna rera waƙa ce ta mutanen Madina wanda suka ringa yi a ranar wani yaƙin su wanda ake kiran shi yawmu gu'af. An gane ko? Ba wata waƙa ba ce wadda take tattare da wasu abubuwa na haramci, inda akwai abubuwa na haramci da tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka musu riki. Waƙa ce wadda suna rera waka suna ambata jarumai daga cikinsu waɗanda suka yi abin azo a gani a wannan yaƙi da aka yi. To shi ne a lokacin nan manzon Allah sai yake cewa rabu da su ya Ababakar, yace inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna, manzo Allah yace kowace jama'a suna da idi, yace amma wannan shine idi kaga, da yace wa hadha iduna, wannan shine idin mu. Akwai fa'idantar al-iktisas, wannan abu ne wanda yake banda da musulmi, kenan idin da ba namu ba a matsayin mu na musulmi bai halatta ba, bai dace ba mu yi tarayya a cikin shi. To dan haka shi tambayar dan uwa wai irin ya sajina ma juna da ake barka da sallah a irin waɗannan salloli, a matsayinka na musulmi a farko baya dacewa ka watsa, kuma in an yi maka baya halatta kuma ka maida raddi, ma'ana ka kamai da amsa. Shi wanda ya yi maka message, in zaka iya masa nasiha kai masa nasiha, ka nuna masa wannan idin fa ba na musulmi bane, kuma bai dace wa musulmi ya yi tarayya a cikin sa, kuma a matsayin ka na musulmi bai dace ba ka dauke shi a matsayin idi. An gane ko? Dan haka kasancewar shi ne mun yi bayanin cewa ai akwai raneku waɗanda in wasu ne a yau za su iya ɗaukar su a matsayin raneku ne waɗanda suke na idi, amma ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu daga cikin sahabbai cewa sun riki waɗannan raneku cewa a matsayin idi a duk shekara, in sun dawo in sun yi zagayo a tsaya a nuna cewa sallah ce. Wanda akwai yakin Badar, an gane ko? Yakin Badar mun yi bayani rana ce wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambace ta da yawmul furqan, kamar yadda yake cewa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wal masakini wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal takal jam'ani yawmal furqani yawmal takal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Yawmul furqani ita ce ranar Badar, a ran nan Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, Allah ya ɗaukaka tuta ta musulunci ya kaskanta tuta ta kafirci, duk wasu shiga-shigan kafirai masu hana ruwa gudu a ranar yakin Badar aka girbe su aka gama da su. To amma ba a taɓa samu, kuma kaga ai rana ce sananniya 17 ga watan Ramadan, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun maida ranar yakin Badar cewa ranar idi ce in ta zagayo ayi. Haka nan idan ka ɗauka akwai ghazwatul ahzab, wanda ake kiran shi ghazwatul khandaq, yakin khandaq, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala da karfin mulkinsa ya turo wata iska da wata runduna ta musamman ta tarwatsa kafiran da suka zo suka yi kawanya suka zagaye Madina kwana da kwanuka, Yahudawa da sauran kafirai suka zo suka zagaye Madina suna nuna cewa sai sun gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Ubangiji ta'ala ya isar ma mu'minai yaki, waqafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. To wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai basu ce ba ku zo mu maida ta idi. Sannan ai akwai hijira, ɗan Madina sun san ranar da manzon Allah ya iso birnin Madina, ranar da ya iso Madina sun maida ta sallah, basu maida ta sallah ba. Kuma haka idan ka ɗauka zamanin Umar Allah ya ƙara masa yadda, aka buɗe ƙasar Masar da yaƙi ta zamanto ƙarƙashin daula ta musulunci. Haka lokacin Umar ya ci gaba da fathu Sham, aka ci ƙasar Sham gaba ɗaya ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci, waɗannan rane ko ba a maida su ba sallah. Don haka kasancewar waɗannan abubuwa ne waɗanda maƙiyanmu abokan gabarmu wanda Allah ya haramta mana mu kwaikwaye su, su ne suka zo da irin waɗannan salloli. Manzo Allah ko ya faɗa mana man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk wanda yayi kama da wasu jama'a ya kwaikwaye su, manzo Allah ya ce yana tare da su. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya ce a kadankin wannan hadisi, in ma bai kai mutum ba haddin kafirci kamar yadda zahiransa yake nunawa, to za a dauki kwaikwayen dukkan wasu jama'a waɗanda suke ba musulmi ba, to haramun ne. Domin ka'ida duk wanda kake kwaikwayen shi, wannan na nuna cewa kana ganin cewa ya fi ka wayewa, ya fi ka ci gaba. Duk wanda kake kwaikwayen shi, to wannan a iya abin da yake cikin tunaninka, ya fi ka wayewa, ya fi ka ci gaba. Duk wani ci gaba ko da duk wata wayewa a ƙarƙashin musulunci ake samun shi. Musulunci shine wayewa, shine ci gaba. Duk wani abu koma bayan musulunci sunansa kauyanci da gidazanci. Dan haka kauyawa ne, gidazawa ne, ba su san inda aka sa gaba ba. mu musulmi mu ne ya cancanta a kwaikwaye mu, amma ba mu mu kwaikwaye wani ba, saboda abin da ya zo mana shi ne karkashinsa ne ke akwai alkhairin duniya da na lahira. A takaice dai baya halatta, baya dacewa kai ka raba message game da barka da sallah a irin wannan. Kuma wannan fatawa da muke badawa, haka malamai suka bada wannan fatawa, ayoyi sun wuce a lissafa da hadisai. Darasi ne za mu je. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin wato kitabun Raba. Ko kuma muna cikin dai kitabun Nikah za mu ci, domin a kitabun Rada a cikin darasinmu ne na sunan Tirmidhi. A wannan darasi namu na Ummatul Ahkam kenan muna cikin kitabun Nikah. Mun a sati da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa wasu mutane guda uku sun je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ayyukansa da yake yi a buye a cikin gida kenan, ayyukan da ba sa bayyana gare su. Ba komai ba kuwa kai su haka illa kwaɗan alkhairi. Mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda suka yi fice, mutane ne masu kwaɗayin alkhairi, a kullum fama suke su sani wani aiki wanda ba su sani ba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke aikatawa, kuma aikin da bai keɓanta da shi ba, wato domin su yi koyi da shi. Don haka duk abin da yake yi galibi a gaban jama'a, wannan ya bayyana gare su, sun san komai ne ne. To amma yaya za a yi su sani ayyukan da manzon Allah yake yi a boye? Dole sai sun je sun tambayi wanda yake tare da su, wato su ne iyalinsa. Don haka suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikin da yake aikatawa a cikin gida, domin su kwaikwaye shi su yi koyi da shi. Wanda a nan mun fitar da wata fa'ida, kamar yadda malamai suka faɗa, in har neman ilimi a wajen maza ya gagara, to ba laifi ba ne in an samu mata masu ilimi a je a nemi ilimi a wajensu. Kamar yadda a nan ilimin a wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kadai aka iya sanin haka. Faqala ba'duhum, lokacin da aka faɗa musu, kamar yadda yake cikin wata riwaya, aka ba su labarin cewa a gida dai ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na ibada, me za a yi? Sai suka ga kankantar wannan ibada da manzon Allah yake yi, suka ce wa aina nahanu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Suka ce ina mu, ina hada kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a hakika Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkiri, kenan mu mun fi dacewa da shi akan zagewa a cikin ibada. A lokacin nan dai daga cikinsu sai ya ce alwashin cewa la a tazawwajun nisa'a, cai har abada ya ce ni da mata mun kare aure dai ba zai yi ba, haka kawai zan kadaita in yi ta ibada. An gane ku? Kenan zai koma rahib. Wa qala ba'duhum, wani daga cikinsu sai ya ce la akulul lahama, maganar cin nama ma bata taso ba daga yau, ni da nama mun kare, saboda nama kaya ne na dandano na jin dadi, ni ko jin dadi na kare, kawai iya abinda zan yi duniya kaurace mata zan yi sai ibada, duk wani abinda zai sanya in dan ji dadi in karkata zuwa duniya bai ma taso ba. Kenan wai shi so yake ya koma zahid. Wa qala ba'duhum, wani daga cikinsu sai ya ce la anamu ala firashi, yace bacci akan shimfiɗa daga yau an kare, ba ni ba bacci akan shimfiɗa daga yau an nade ta. Kamar yadda yake cikin wata riwaya can daban, shi ɗayan cayi wato iya rayuwa ta yace bazan, wato bazan ci abinci ba, ma'ana yini na gaba daya iya rayuwa ta azumi zan ci gaba da yi. to dan haka anan kowanne ɗaya daga cikin su ya ci ma kanshi alwashi kenan shine sai ka hada wanda yace la akulul lahu kenan shine yace kwata kwata rayuwarsa azumi zai ci gaba da yi shi kuma ɗayan yace iya daransa gaba ɗaya zai kwana sallah ba maganar bacci ɗayan shi kuma yace kwata kwata ya kaurace ma mata ba shi ba aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo gida aka bashi labarin waɗannan mutane uku da suka zo suka yi tambaya kuma ga irin alwashin da suka ci ma kansu shine yace fa balaga zalikan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam labarin alwashin su sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito cikin jama'a ya hau minbari fa hamidallahi wa athna alaihi yayi godiya ga ubangijin sa ya kyautata masa yabo wa qala sai manzo Allah yace ma balu aqwamin qalu kaza manzo Allah yace me yasa mu jama'a suke cewa kaza da kaza riga ba wuya Hausawa muka ce duk wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake su waɗanda ake wannan wa'azi saboda su sun san kansu amma babu wata fa'ida na a fito a ce wane me yasa kai kaza ko wane me yasa kai kaza domin akwai nau'i wanda yake na kunyatarwa da kaskantawa girman kai yakan iya sa ya fahimci gaskiya ce ma ya ki karba me yasa saboda an kunyatar da shi a gaban jama'a dan haka wannan salo ne na wa'azi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda duk wani mai wa'azi har zuwa kiyama wannan salo ya kamata ya bi in za ka yi wa'azi ka yi riga ba wuya wanda yake da laifi ya san da shi yake dan haka manzo Allah ya ce ma balu aqwali qalu kaza me yasa jama'a suke cewa kaza suke cewa kaza manzo Allah sai yace lakinni usalli wa anam a wacce riwaya sai yake cewa amma wallahi inni la ataqakum lillahi wa akhshakum lahu au kama kana manzo Allah yace ku san da cewa na rantse da ubangiji na nafi ku kaskanta kai ga ubangiji na kuma nafi ku tsara dokokin sa sai manzo Allah yace da su lakinni usalli wa anam kusan da cewa na kan tashi cikin dare ne salloli kuma na kwanta ne bacci na huta wa asumu wa uftir kuma na kan yi azumi wasu kwanuka wa uftir kuma wasu kwanuka in aje mu huta wa atazawwaju nisaa manzo Allah yace kuma na kan auri mata faman ragiba an sunnati fa laysa minni manzo Allah yace duk wanda ya kyamaci sunnata manzo Allah yace fa laysa minni wato baya daga cikin mabiyana an gane ko baya daga cikin mabiyana shine anan da yake cewa fa laysa minni yanda zaka fassara ai fa laysa min atibadi baya daga cikin mabiyana kenan ya bi wata hanya ta yan bid'a amma ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita wanda wannan siga tana daga cikin sigogin da suke nuna cewa wannan laifi laifi ne wanda yake babba dan haka shishigi a cikin addini babban laifi ne wanda yake kai mutum zuwa ga halaka domin manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi sahihi iyyakum wal guluwa fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum aw kama qala manzon Allah yace ku kiyaye shishigi a cikin addini abinda yafi karfin ka ka dora ma kanka abinda Allah bai shar'anta maka ba ka shar'anta ma kanka manzon Allah yace domin shishigi shi ya halakar da waɗanda ke gabanu rai da Allah ya halice ta ya halice ta ya hore mata wasu abubuwa na jin dadi idan ka haramta mata ka zalunce ta dan haka al'amari wanda yake na jin dadi na rayuwar duniya gulgudan abinda Allah ya halitta ma ba laifi bane an gane ko himmar ka ce ba a buƙatar ka juya ta zuwa rayuwa ta duniya abinda ake buƙata ka zage ka zage damtse akan al'amuran na lahira amma duk wani abu wanda yake na al'amarin duniya wanda Allah ya halitta wannan ba laifi bane wanda mun yi bayani a baya cewa in aka ce gudun duniya kyamar duniya shine barin duk abin da babu amfani a karkashin sa a gobe kiyama tare da kaurace ma duk abin da ake jin tsoron cutarwar shi a gobe kiyama duk wani abin da ka san ba zai amfane ka a gobe kiyama to kada ka bata lokacin ka akan sa kuma duk abin da ka san yakan iya cutar da kai ya janyo maka matsala a gobe kiyama to ka nisance shi ka kaurace masa wannan shine ake kira da gudun duniya ba san ya tsahin tufafi da barin kai gursusu ba tare da cajewa da wannan da cin kanzo da sauransu wannan duka ba gudun duniya ba an gane ko wannan duka kasancewar wahayi ne wanda yake na shaitani zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith ar-rabi ba'da ath-thalathiyya an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qala رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول ما دام الله يجي كنسا كي فدا wannan hadisi ne na 304 riwaya ta Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda ke cewa radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala uthman ibn maz'un at-tabattul ala uthman ibn maz'un at-tabattul wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mayarma uthman dan maz'un wato at-tabattul neman izinin da yayi a bashi izinin ya yanke game da alaka ya yanke alakarsa game da mata da san duniya ya kadaita da ibada shine Sa'd yake cewa walau azina lahu da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi izinin haka yace laqtasaina yace da duk mun daddake kan mun yanke alakar mu ma'ana game da mata ba yana nihi su daddake kansu ba abin da yake nihi gaba ɗaya mu ma yace da mun biyo bayan sa mun yanke alakar mu game da mata da san duniya wato shi Usman ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda saboda kwadai akan ibada so yake kawai yaga iya rayuwarsa ya kadaita akan ayyuka na ibada duk wani jin dadi na rayuwar duniya ya kaurace masa ya watsar da shi don haka sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa ya yanke wato san mata kenan shi da aure gaba ɗaya kwata-kwata ya yanki da duk wani al'amari na jin dadin rayuwa ya kadaita akan ibada ni za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya watsar masa da wannan neman izini manzon Allah ya ce masa a'a me yasa saboda kaurace ma duk wani jin dadi na rayuwar duniya wanda kasancewar su kuma mata ma'ana mutun ya auri mace wannan yana daga cikin jin dadi na rayuwar duniya wanda Allah ya halitta mana kamar yanda yake cewa zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqanbarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab shi Usman ya nemi cewa a bashi izinin kwata-kwata ya yanke alakar shi tsakanin shi da mata bashi ba aure duk wani jin dadi na rayuwar duniya zai kaurace masa ya kadaita akan ibada kawai da ya nemi wannan izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya watsar masa ya ce a'a domin lafazin at-tabattul in aka ce at-tabattul wato shine alinke fa'ul ibada mutum ya yanke alakar sa game da komai na rayuwa sai ibada shine ubangiji ta'ala cin yake cewa a cin cikin suratul muzammil wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa ga ubangijin ka yankewa ma'ana bayan ka gama duk wasu harkokin ka na rayuwa to ka kadaita domin ganawa da ubangijin ka subhanahu wa ta'ala to dan haka in aka ce at-tabattul shine kenan yankewa game da duk wata alaka ta rayuwar duniya ka yanke alakar ka game da aure da wani jin dadi ka kadaita domin ibada shine can wani mawaki Imrul Qais yake cewa a can wani baitin sa da yake cewa tudi'u isha'an yake cewa tudi'u masa'an bil isha'i ka annaha manaratu musarahibi mutabattili an gane ko shine yake cewa musarahibi mutabattil mutabattil kenan wanda ya yanke game da san duniya da alakar shi da mata ya kadaita domin ibada to dan haka shine anan malam yake cewa at-tabattul tarkun nikahi in aka ce at-tabattul wato shine daina aure don haka Maryam alaiha salam ake kiranta da Albatul, wanda Hausawa ake sama diya sunan cewa Batula. Idan aka ce Albatul, ma'ana wadda ta yanke alaka tsakaninta da aure, domin Maryam alaiha salam bata taba yin aure ba. Ubangiji ta'ala kuma ya azurta ta da ɗa, shine Annabi Isa alaihi salam, dan Allah ya nuna ma bayan sa girman kudurar shi cewa babu abin da yake gagarar shi. Abu ne sananne ta hanyar Allah yake samar da zuri'a ta Annabi Adam ta hanyar namiji da mace, to amma kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta wuce haka. Ubangiji ta'ala ya samar da Annabi Isa da uwa babu uba, kamar yadda Hawwa aka samar da ita da uba babu uwa, kamar yadda shi Adam aka samar da shi babu uwa babu uba. To shine anan Sa'ad yake cewa walau azina lahu, inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Usman wato izini, yace lakta saina, yace wallahi mu ma da mun daddake kan wannan hadisi. Yana nuna mana irin yanda mazan jiya suke da kwadayi a cikin ayyuka na ibada, musamman wannan Usman ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, domin Usman yana daga cikin waɗanda suke manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna, marigaya na farko a wajen karɓar musulunci da gumugumunsa. Don haka yayi hijira biyu, yayi hijira zuwa Habasha, sannan yayi hijira zuwa Madina, sannan kuma ya hadarci yakin Badar, kuma shine farkon wanda Allah ya karɓi rayuwarsa daga cikin muhajirun a lokacin da aka koma birnin Madina, kuma shine farkon wanda aka binne shi a makabarta ta Bakiya. To shine anan yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abin da yake nema a bashi izini wato ya yanke game da aure, ya kadaita domin ibada. Manzon Allah ya nuna masa a'a. Wannan hadisi a takeice yana nuna mana ashe wato at-tabattul wannan haramu, mutum ya yanke kwata-kwata game da mata, ya ce shi ibada zai yi. An gane ku? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hadi anan. Iya abin da za ka yi in ma baka tashi ba, akwai wasu abubuwa da suka tsare maka gaba, to anan kar ka sanya niyyar kwata-kwata ka yanke alaƙar ka tsakaninka da aure kawai sai ibada, a'a, yi ibadar ka bakin gwalgwado. Lokacin da kaga al'amura sun maka sauki, in ya so ka waiwayo, in auren za ka yi ka yi, amma kwata-kwata ka ce ba ka yi ba shi, to wannan saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin a hadisi da ya gabata cewa wa atazawwajun nisaa, sai yace fa man ragiba an sunnati fa laysa minni. Sannan wannan hadisi hikima, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake faɗa, yace hikimar abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su game da wato shine at-tabattul da yin al-iktisa, shine yin daddaka, yace domin kasancewar inda a ce an ba su izini, kaga anan wato zarata waɗanda suke sojojin musulunci za su kankanta. An gane ku? Za su kankanta, kenan kafirai za su samu damar da za su yi galaba akan musulmi. Don haka anan da manzon Allah ya hane su, ba don komai ba, manzon Allah ya hane su domin ana nihin a samu yawaitar ƴaƴa waɗanda suke mujahidun, don yaƙar makiyan Allah ya zarce har izuwa kiyama. Don haka kasancewar kenan ba su izinin cewa a kaurace ma aure, wannan zai janyo wata matsala. Me yasa? Saboda mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su kankanta. Shi ku aure shine ta hanyar da wato al'umma take yawaita. Don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana ashe duk wani abu da ake kagawa da sunan gudun duniya a kaurace ma jin daɗi na rayuwar duniya da sauransu ba tafarki bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah da ya halicce mu ya hore mana duk abin da yake ban kasa, wato dan ya zame mana jin daɗi ne wanda zai taimaka mana akan kadaita shi a cikin ibada. Haramta ma rai duk wani abu wanda yake na jin daɗi, wannan zalunci ne. Ibada kai bakin gwalgwadon iyawarka, iya abin da Allah ya dora maka, iya abin da zaka iya kai, amma duk wani abu wanda yake na jin daɗi na rayuwar duniya ba laifi bane ga mutum wato ya dukufa a kansa, matukar ba zai shagaltar da shi. Shi abinda ba a bukata ga mumini, wani abu wanda yake na rayuwar duniya wanda babu amfani a karkashin shi a gobe kiyama ya shagaltar da kai. Amma ba laifi bane duk wani abu na jin daɗi, na ci ko na sha, ko na tufafi ko na wani abun hawa ko gida na shiga da sauransu bakin gurgudu duk ba laifi bane Allah bai haramta mana ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khadisatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun al-hadith al-khamis ba'da ath-thalathmi'a عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إنكِ أختي ابنة أبي سفيان قال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخليا وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت رضي الله عنها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة صويبة فلا تأردن علي بناتكن ولا أخواتكن قال أروى وصويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر هيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سكيت في هذه بإتاقة سويبة الهيبة الحالة بكسر الحاء وتحديثنا دري أكد بير رواية أم المؤمنين إتجي أم حبيبة بير أبو سفيان الله إكرامته إتجي أكي تشيمة رملة أما تافي شهر دوانا كناية أم حبيبة أنغانيكم Ramla sunanta domin diyar Abu Sufyan. Abu Sufyan shi kuma sunansa Sakhr ibn Harb, Allah ya kara masa yadda, wanda tana ɗaya daga cikin waɗanda suke marigayan farko a wajen karɓar musulunci. Ta yi hijira zuwa ƙasar Habasha tare da mijinta shine Ubaydullah ibn Jahash. Lokacin da aka tafi ƙasar Habasha aka yi hijira, shi sai ya rikida ya koma Banasari, ya koma Kiristanci, kuma ya mutu akan wannan hali aliyazu billahi. Fatazawwaja har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hiya huna, tana can kasar Habasha, manzon Allah ya aure ta. Shi ko yana nan Madina, manzon Allah wannan yana nan Makka, manzon Allah ya aure ta. Manzon Allah ya samu labarin mijinta gaya ya zama arni, ya koma Kirista, sannan kuma ya mutu akan halin haka. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. To shine anan take cewa, shine anan ita Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda take cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi ka auri yar uwata diyar Abu Sufyan, tana da kanwarta wadda ake kiranta Izza bintu Abi Sufyan. An gane ko, take neman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yar uwarta. Kana sai manzon Allah abin ya daure masa kai, ya bashi mamaki, yace a wato hibina zalik, yanzu haka kike so yake Ummu Habiba, yar uwarki kike so yin aura? Saboda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mamaki. Menene mamakin sa? Anan ita da kanta ce take neman cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya au ya kawo mata abokiyar zama wanda daidaiku ne daga cikin mata waɗanda suke masu irin wannan imani. An gane ko? Imani ita da kanta ta nemi cewa a kawo mata yalwa. Shine manzo Allah ya ce mata a wato hibina zalik, ya ce yanzu haka kike so yake Ummu Habiba? Ta ce fakultu na'am, sai na ce masa kwarai haka nake bukata. Menene illa? Ta ce domin lastu naka bi mukuliya, na san ni ba zan zauna ni kadai tare da kai, na san ba yanda za a yi ka zauna da ni kadai, ji yanda za ta je ta zo dole sai ka karo wata. Don haka sai ta ce wa ahabu man sharakani fi khairin ukhti, ni ko wanda na fi so a rayuwata yi tarayya da ni a cikin duk wani alkhairi, wannan yar uwartawa, saboda aurenka alkhairi ne, wanda ban samu wani alkhairi a rayuwata sama da shi, to don haka wannan alkhairi da Allah ya hada ni da shi, to bana abu wanda na fi so ya yi tarayya da ni a cikin wannan alkhairi shi ne yar uwata. Wanda wani malaminmu yake faɗa mana a Madina, yake gaya mana akwai wani daga cikin danginsu, wani mutum ne da yake ba mu labarin cewa matar shi mudira ce ta wata makaranta, a cikin madannan da suke tare da ta a cikin wannan makaranta, ita da kanta ta zabu wata daga ciki ta zo ta aure ma mijin nasta, kuma hallo ta je ta karo masa, sai da ta karo masa uku da ita suka zama su biyu. Wallahi haka yake ba mu labari, shi ne yake sanya misali da irin waɗannan mata, ita da kanta ta hudda a cikin dukiyarta, ita ta zabo masa waɗannan yake. To don haka kenan, da a zabo miki ya kamata a ce ki diba, ki ta nuka da yake raurayi, ki san wanda za ku zauna lafiya da ita. To shi ne a nan ta ce masa lastu laka bi mukulya, wato ni dai na san ba mai kadaita ba ce ba da kai, ma'ana na san duk ta je ta zo dai aure za ka yi. Ta ce amma wa ahabu man sharakani fi khairin ukhti, wanda na fi so ya yi tarayya da ni a cikin duk wani alkhairi, wannan yar uwata Izza, don haka abinda nake bukata ka aure ta. Malamai suka ce a nan mai yiwuwa ita Ummu Habiba ba ta san da cewa Allah ya haramta wato hada ƴan uwan juna a lokaci guda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da ita inna zalika la yahillu li, ai auren ƴar uwarki baya halatta gare ni, mutubar ina aure da ki. An gane ku kenan wannan fashikin arihita. Qalat, sai ta ce inna nuhaddasu annaka turidu an tankiha binta abi salama, kuma sai ta kawo masa wani labari na daban, ta ce to ai ya rasulullahi inna nuhaddasu, ana ba mu labari annaka turidu an tankiha binta abi salama, cewa wai kana nihin ka auri diyar abu salama, kuma an ba mu labari kenan, wancan safaha kenan arihita, yanzu an shiga kuma wata fajita daban. Ta ce inna nuhaddasu, ta ce lalle mu ana ba mu labari muna jin wata jita-jita, annaka turidu an tankiha binta abi salama, cewa kana nihin ka auri diyar abu salama. Qala, sai manzon Allah ya ce bintu ummi salama, yanzu diyar ummu salama zan aura, ake ba ku labari haka? Wannan inkari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, shi ne ya ce bintu ummi salama, yanzu diyar ummu salama zan aura. Qalat, qultu na'am, nace kwarai da gaske haka ake faɗa mana. Fa qala, sai manzon Allah ya ce inna halau lam takur rabibati fi hijri, yace diyar ummu salama, diyar abu salama, in da ma ba ta zamanto ba cewa abula ta ce a cikin kulata, an gane ko, fi hijri ai shine a cikin kulata, ma'ana ni nake kula da ita, nake daukar dawaye ta, ma'ana a cikin balbali na. Tace ma hallati li, manzo Allah yace ai bata halatta ba gare ni, kaddara cewa inna halau lam takur rabibati fi hijri, wai in da ma ba ta zamanto ba a ce abula ta ce wadda take cikin kulata, manzo Allah yace ma hallati li, yace ai bata halatta gare ni ba, wanda abularka wannan haramun ne ka aure ta, matukar ka shiga daki da uwar, idan ka auri mace in dai ka kadaita da ita, to diyarta ta zama haramun kinka. Da haka Ubangiji Ta'ala ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum, an haramta muku auren abularku wadda take cikin kenan balbalinku cikin kularku, haramu ne ka auri kenan diyar matarka in dai ka shiga daki da uwar. Shi ne manzo Allah ya ce innaha, ya ce lalle diyar Abu Salama, law lam takur rabibati fi hijri, inda ma bata zamanto ba agulata ce a cikin kulata mahallati ne maza Allah ya ce ai bata halatta ba gare ni domin innaha labnatu akhi min ar-raba'a maza Allah ya ce lalle diyar dan uwa na ce wato ta hanyar shayarwa shine ya ce arda'atni wa aba salama suwaiba suwaiba ita ta shayar da ni ni da abu salama an gane ko suwaiba ita ta shayar da ni da Abu Salama gaba da ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Salama kenan Abu Salama matsayin sa dan uwa ne na shayarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mace da ita shayar da su kenan dan uwa ku na shayarwa diyar shi diyar ka ce baya halatta ka aure ta manzon Allah sai ya ce ke ummu habiba abinda nake so ki sani daga yau fala ta'ridanna alayya banati kunna wala akhawati kunna kar ku sake bujiro mun da ƴaƴanku da ƴan uwanku cewa in aura ku bar ni da lamari na ni na san wa zan aura shine yace fala ta'ridanna alayya banati kunna kada ku ringa bujiro mun da wato ƴaƴanku wala akhawati kunna ko ƴan uwanku urwa Allah ya ji kansa sai yake cewa wa suwaiba yace ita suwaiba maulatul li abila wato yantacciyar baiwa ce ta Abu Lahab Abu Lahab shi ko wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana Abu Lahabin a atakaha Abu Lahab wato ya yantar da ita fa arda ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab a lokacin da Abu Lahab Allah ya masa rasuwa ra'ahu ba'du ahlihi bi sharrihi ba wani daga cikin iyalansa sun yi mafarkin sa a cikin wani mugun hali hali wanda yake na azaba fa qala lahu wato sai yace ma Abu Lahab ke shi wanda yake mafarkin yace ma Abu Lahab ma zalakita me ka hadu da shi bayan mutuwarka qala Abu Lahab Abu Lahab sai yace masa lam alqa ba'dakum khaira yace wallahi alkhairi daidai da misqala zarra tun bayan rabuwata da ku ban taba haduwa da shi ba sai azaba ghaira anni suqitu fi hadhihi bi itaqati suwaiba sai dai an shayar da ni wato fi hadhihi a cikin wannan yatsa ta shi wannan babbar yatsa aka masa wata ilkofa yake dan tsotsar ruwa yace bi itaqati suwaiba a sababin yanta wanda na masu suwaiba shi kadai ne abinda na sanna abda shi na alkhairi bayan rabuwa ta da shi ne malam sai ya fassara mana wannan kalma alhiba cewa alhala abinda ake kira da alhiba shine wato alhala ma'ana hali shine yace bi kasrul ha'i ha'un din za a yi masa wasali kasa to illa kasancewar ita wannan jumla ta karshe ta qala urwa har zuwa karshe kamar yanda ibnul mulakkin a cikin littafin sa mai suna al-i'lam bi fawaid umdatil ahkam yake cewa wannan fada ta urwa ba ta cikin sahihu muslim kenan yana daga cikin lafuzzan da al-Imam al-Bukhari ya kadaita da su dan haka kuma Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Sahihu Sira An-Nabawiyya ya shafe wannan jumla tun daga qala urwa gaba ɗaya ya shafe shi yace domin ba ta kan sharadin mu farko wannan hadisi na urwa hadisi ne mursal shi kuma hadisi wanda yake mursal dha'ifi ne urwa ibn zubair tabi'i ne to anan yake ambatawa ta hanyar wa ya samu wannan labari idan aka ce mursal hadisin da tabi'i ya dauka kai jingina shi zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace lokacin manzon Allah an yi kaza shi kuma tabi'i ne to a ina ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace manzon Allah ya aikata kaza ya kasance yana aikata kaza ko manzon Allah ya faɗi kaza to hadisin mursal ne shi urwa bai ambata tsani tsakanin shi da wanda ya bashi labarin wanda ya bashi labarin yakan iya kasancewa sahabi ne in sahabi ne babu matsala domin dukkan sahabbai adalai ne to in tabi'i ne kaga anan akwai sauran aiki bincike a tankade a rauraye shin adali ne amintacce ne ko ba adali bane domin an samu riwayar tabi'i daga tabi'i dan uwansa sai da aka samu tabi'ai 10 kafin akai kan sahabi to dan haka illa ta farko Sheikh Nasir Albani yace wannan hadisi ne mursal, dan haka hadisi mursal ko dhaifi ne. An gane ko kenan, wannan daga qala urwa zuwa karshe hadisi ne mursal, wannan kwata-kwata bai inganta ba. Sannan abu na biyu yake cewa kaddara cewa ma ya inganta, an samu kenan sanadi har zuwa shi wanda yayi mafarkin. To wanda yayi mafarkin shi ma majhuli ne, ba a san shi ba, kuma babu hujja a cikin wannan labari. Wane ne to yayi mafarkin? Ca kai wani daga cikin wai iyalin shi, wai wani yayi mafarkin shi, to wane ne? Kuma fuska ta uku, illa ta uku, kasancewar wannan mafarki ne. Mafarki kuwa ba shi da wata kima, musamman ga wanda yake kafiri, domin shi wanda aka ce ayi mafarkinsa shi ne fa Allah ya saukar da sura wadda ana karanta ta har zuwa kiyama, ita ce tabbati ya da abi lahab. Don haka Hafiz Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, yake cewa a wannan hadisi akwai dalili akan cewa kafiri, wato aiki na kwarai, yakan amfane shi a lahira, amma fa ya saba ma zahirin alqur'ani. An gane ku? In hadisin ma ya inganta kenan, ya ci karo da alqur'ani, dole za ka maida shi kifi, saboda alqur'ani ya tabbatar duk abinda kafiri ya aikata aiki na kwarai, wannan aiki ba zai amfane shi ba a gobe kiyama. Iya wannan aiki tun a duniya Allah zai sa kauta masa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin riqi'atin yahsabuhum dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'a wa wajada Allah indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Kuma duk wani aiki da kafiri zai aikata, in dai aiki ne na kwarai, a duniya Allah yake biyan shi gaba ɗaya, Allah ya shekar da wannan aiki, a gobe kiyama ba zai samu sakamako a kansa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura. Haka Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisi sahihi, ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani mutum wanda ake kiran shi Abdullahi ibn Judu'an, wanda tun a jahiliya mutum ne mai yawan yantar da bayi, mai yawan sadaka, mai yawan ayyuka na alkhairi. Ta ce ya Rasulullahi, duk abin da yayi zai amfane shi a ranar kiyama? Manzon Allah ya ce a'a, domin da ɗai bai taɓa cewa ba, ya Ubangiji na ka gafarta mun kurakuraina a ranar sakamako shi ne ranar kiyama, ma'ana a takaice ba mumini ba ne. To shi ne Ibn Hajar yake cewa wannan hadisi in ma ya inganta, to ya ci karo da nassi na alqur'ani, amma a takaice hadisin bai inganta ba. Shine yace wa fil hadisi dilalatu ala anna al kafira qad yanfa'uhu al amal as salih fil akhirah lakinnahu mukhalifun li zahir al qur'an. Dan haka dai kasancewar wannan kwata-kwata, wannan kenan daga kala urwa zuwa karshe, wannan bai inganta ba. Kuma sannan wasu kakan ji labaran cewa ita wato Suwaiba, wai a ranar da aka zo aka ba Abu Lahab labarin cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan farin ciki da murna sai yace ya yantar da ita, yace ya yantar da Suwaiba. A sanadiyar nan ne suke kawo kissar cewa akan sauƙaƙa masa, wai a do ranar litinin ana fito da shi daga cikin azaba, haka suke faɗa. Wannan kissa ce wadda take kagarta akai kwata-kwata, ba haka ba. Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, yake cewa Ibn Manda ya faɗa, yake cewa uktuli fa fi islamiha, ita kanta Suwaiba an yi sabani a wajen musuluntarta, cewa ta musulunta ko bata musulunta ba. Dan haka Abu Nuaym al-Asbahani, Allah ya ji kansa, yake cewa la a'lamu ahadan athbata islamaha, daidai da mutum ɗaya daga cikin magabata ban samu ba wanda ya tabbatar da cewa ta musulunta, ita Suwaiba kin. Sai ya ce wa kanat khadijatu tukrimuha wa hiya ala milki abi lahab, khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana karrama ta, tana girmama ta. An gane ko? Kuma a lokacin nan tana karkashin mulkin Abu Lahab. Wa sa'adathu an yabi'a halaha famtana'a, khadija ta nemi cewa Abu Lahab ya sayar mata da wannan baiwa tashi sai yake. To anan su suna cewa wai a ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da aka bata aka bashi labarin cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce ma Suwaiba ya yantar da ita dan farin ciki da murna. To yanzu kuma Khadija za ta zo ta ringa cewa a sayar mata da ita, a sayar mata da wannan baiwa? a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma zuwa Madina, a lokacin nan ne shi Abu Lahab ya yantar da ita bayan manzon Allah ya hijira ya koma Madina. Kaga kenan maganar cewa ya yantar da ita a sanadiyar an bashi albishir ra'ayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kwata-kwata wannan bai inganta ba. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan ya komo Madina, manzon Allah yakan aika mata tufafi da kayayyaki waɗanda suke na azo a gani na kyauta. Manzon Allah yakan aika mata manzon Allah domin karrama ta akan cewa ita ta shayar da shi. Har labari ya zo masa na cewa a shekara ta bakwai Allah ya mata rasuwa, a shekara ta bakwai a yaƙi wannan shekarar da aka yi yaƙin Khaibar, a wannan shekara so ya ba ta rasu. Wannan bayani in ka koma cikin al-Isaba anan zaka samu wannan bayani. Kwata-kwata kenan maganar cewa da aka bashi labari ya yantar da ita wannan kwata-kwata bai taso ba. Dan haka kuma kasancewar shi kafiri ba maganar a sauƙaƙa masa azaba. Malamai suka ce wannan domin sauƙaƙa ma kafiri azaba abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kadai ne Allah ya bashi izinin ya ceci kafiri a sauƙaƙa masa azaba, shi ma kuma kafiri daya-daya shi ne Abu Dalib. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto baya amfanar kafirai, duk wanda zai ceci kafiri Ubangiji ta'ala ba zai karɓi cetonsa. Ceto daya-daya ne Allah ya karɓa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sauƙaƙa ma Abu Dalib azabar da yake ciki, wanda hadisi na cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati la rajulun yuba'u fi akhmasi kadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Manzon Allah yace wanda yafi kowa daga cikin ƴan mutasauki a wajen azaba, manzon Allah yace shine mutumin da za a dora masa garoshi biyu na wuta a ƙasan dugadugansa. Idan aka ce al-akhmas shine ƙasan diddige, wanda in ka dora kafarka akan ƙasa shi baya kaiwa ƙasa, an gane ko dan kurgi wanda yake ƙasan diddige, to anan za a dora masa garoshi guda biyu. Manzon Allah yace kwakwalwarsa tana tafarfasa saboda tsananin zafin wannan wuta. Shi a iya tunaninsa babu wani wanda yake da azaba ƙasa da tashi, manzon Allah yace wallahi shine ƙasa da azaba a cikin ƴan wuta gaba daya. To manzon Allah sai ya bayyana a cikin wata riwaya Abu Dalib ne, domin an tambaye shi aka ce ya Rasulullahi shin ka amfanar da Abu Dalib da wani abu wanda yake na wato ka amfanar da shi domin kasancewar lokacin da ka zo da wannan musulunci ya hana a taba ka yana baka kariya. Manzon Allah ya ce kwarai da yana tsake-tsakin wuta na nemi alhurma a wajen Ubangiji na aka huddo shi wani balbali na wuta aka dora masa garoshi biyu a ƙasan diddigensa. Wannan shi kadai ne ceton da Allah ya karba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kafiri, don haka ba wanda sai ya ceci kafiri. Ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur. A takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana wato wani nau'i daga cikin mata wanda aka haramta, wanda aka haramta mana, domin kasancewar matan da aka haramta mana kusan kala uku ne. Akwai wanda aka haramta su a sanadiyar danganta, akwai waɗanda aka haramta su a sanadiyar sarkunta, akwai waɗanda aka haramta su a sanadiyar shayarwa. Wanda Allah ya haramta mana a sanadiyar wato danganta su bakwai ne, an gane ko, matan da Allah ya haramta ma mumini ya aura a sanadiyar dangantar da take tsakanin shi da su, su bakwai ne. Farko dai akwai uwa, an gane ko, akwai uwa sai ka hada kenan da kaka da kakar kaka har abin da ya daukaka gaba daya, haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa. Na biyu wato ita ce diya, kamar yadda Allah ya haramta maka auren diyarka ta tsotso, haka jikanyarka da jikarka gaba ɗayan su haramu. Na uku wato su ne ƴan uwa, ƴan uwa sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi. In dai aka ce wannan ƴar uwarka ce, uwarku ɗaya ubanku ɗaya, ko kuma ubanku daya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa daya uba kowa da nashi, to wannan haramu ne mutun ya aura. Na hudu ita ce wato diyar yar uwarka, diyar kanwarka ko diyar yarka, sawa'an yar uwan nan taka uwa ku dai uba dai ko uba kowa, wannan uwa dai uba kowa da nashi, ko kuma uba daya wannan uwa uba dai uwa kowa da tashi, haramu ne ka auri diyar yar uwarka. Sannan na biyar wato ita ce kenan diyar dan uwanka, wanka ko kananka, in aka ce wane dan uwanka ne, uwa ku ɗaya uban ku ɗaya, ko uban ku ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi, to diyar shi zaman diya take maka haramun ne ka aure ta. An gane ko? Haka kenan jikanyar shi diyar dan shi haramun ne ka aure ta. Sannan ta shida ita ce al'amma, ma'ana yar uwar mahaifi. Idan aka ce wance ɗan uwar mahaifinka ce, da ita da mahaifinka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, ko ubansu ɗaya, ko kuma uwarsu ce ɗaya, uwa ta hada su, to wannan haramun ne ka aure ta, ita ma matsayin uwa take gare ka. Sannan ta bakwai ita ce khala, in aka ce khala ita ce innani, ma'ana ɗan uwar mahaifiya, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka, ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ne ya hada su. Waɗannan bakwai su ne Allah ya haramta mana a sanadiyar danganta, kamar yadda Allah ya zano su: hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Wannan bakwai din su ne Allah ya haramta mana a sanadiyar danganta, kenan uwa da diya, sannan da ɗan uwa da diyar ɗan uwa, kenan da diyar ɗan uwa, sannan da ɗan uwar mahaifi, sannan da ɗan uwar mahaifiya, gaba ɗayansu waɗannan haramu. Sannan wanda Allah ya haramta mana, sannan kuma a sanadiyar shayarwa sai ka haɗa irin waɗannan bakwai kin Ubangiji Ta'ala ya haramta mana su a sanadiyar shayarwa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yakan haramta wato a sababin shayarwa irin abin da yake zamantowa haramun a sababin danganta. Yanzu misali a nan mai muka ambata a ɓangaren danganta, uwa wadda ta haife ka haramun ne ka aure ta, to a nan macen da ta shayar da kai ita ma ta zame maka uwa, haramun ne ka aure ta. Biyu muka ce kenan diyarka, an gane ko? Haramun ne kenan ka aure ta. To haka ita macen da ta shayar da kai diyarta, wannan ƴan uwarka ce kenan haramun ne ka aure ta. Kenan a nan kamar yadda muka ambata cewa ƴan uwarka wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, wannan uwa ɗaya wannan haramun ne ka aure ta, haka diyar wannan mata kenan haramun ne ka ce. Sannan haka ƴan uwarka wadda take ta shayarwa, kaga diyar ƴan uwarka ta shayarwa haramun ne ka aure ta, haka diyar ɗan uwanka na shayarwa haramun ne ka aure ta, kamar yadda annabi manzon Allah ya ce diyar Ummu Salama in ma ba abulata bace ba, ai diyar dan uwana ce da shayarwa. To haka ita matar da ta shayar da kai, matar da ta shayar da kai, kaga ƴan uwar mahaifinta zaman mi take, zaman amma take maka, kenan ƴan uwarta ita wannan mata yatta ko kananta, kenan zaman khala take maka, innaninka ce haramun kinka ce ka aure ta. Dan haka dai a takaice wannan bakwai kin wanda Allah ya haramta mana a sababin danganta, to a sababin shayarwa gaba ɗaya su ma sun haramta. Sannan akwai nau'i hudu wanda Allah ya haramta mana su kuma a sanadiyar sarkunta, misali uwar matarka kenan sarkuwarka haramun ne ka aure ta. Harkan haka nan abin da ya ɗaukaka kenan kakar matarka da kakar kakar matarka, wannan haramun ne ka aure ta, saboda uwar matarka matsayin uwa take gare ka. Sannan na biyu wato shi ne diyarta, an gane ko? In ka riga ka shiga ɗaki da uwar, kenan diyarta wannan haramun ne ka aura, kenan in aka ce wannan mahaifiyar matarka ce, kenan in ka shiga in ka aure mahaifiyar matarka kenan haramun kinka ce. To in ka auri mace in dai ka shiga ɗaki da ita, kenan diyarta kuma ta zama haramun kinka, kenan wannan kenan an samu na biyu, an gane ko? Diyar matarka kenan haramun kinka ce, domin ita ma matsayin diya take maka, ita ce ake kira kenan abola. Sannan na uku wato ita ce matar mahaifinka, idan mahaifinka ya auri mace to wannan haramun kinka ce, an gane ko? Haka nan kenan kuma kakanka, kaka in ya auri mace haramun kinka ne, domin kaka matsayin uba yake. kaga a sanadiyar sarkunta ne Ubangiji ta'ala yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad sala, kar ku auri matan da uwayenku suka aura, in mahaifinka ya auri mace to wannan mace haramun ne ka aure ta. Sannan na hudu ita ce matar danka, idan danka ya auri mace to haramun ne ka aure ta. Shine Ubangiji ta'ala yace wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum. Kenan shine da Ubangiji ta'ala da yace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, wannan kenan a bangaren danganta. Sai yace wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arba'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأن نسوني كنا الله يزانو نوئكا ماتن لأك هرمتا منا أكوي وأنكما هر أبدا كتكت أن هرمتا با أوريزا كانو كدس وأن با هر أبدا بنكي نه وأن هرمتنسو كي يددني إزوا ونلوكتش kenan waɗancan wanda aka haramta a ɓangaren danganta da wanda aka haramta a ɓangaren shayarwa da wanda aka haramta a ɓangaren sarkunta wannan har abada ne. A wuri ɗaya ne kawai kake da ta cewa idan ka auri mace in kafin ka shiga ɗaki da ita kaga ɗiyar ta yi uwar a lokacin nan kana iya sakin uwar ka auri ɗiyar, amma in ka riga ka shiga ɗaki da ita to wannan ɗiya ta zama haramun kinka, kenan wannan haramci ne na har abada. To akwai wanda haramci ne mu'akkat zuwa wani dan lokaci. Yanzu misali na farko shine ɗan uwar matarka, idan kana aure da mace kanwarta ko yatta haramun ne, haramun kinka ce, amma in ka sake ta kuma ya halatta kaje ka aure kanwar, an gane ko? In kana aure da mace kanwarta ta zama haramun kinka, amma in ka sake ta to wannan kanwa kuma ta zama halakka aure ta. Sai dai a nan in saki ne raje'i, matukar ba ta gama idda ba baya halatta ka auro kanwarta, sai dai ka ƙara tura mata saki ka yanke, babu wani saki saura abin da yayi saura tsakaninka da ita, in yaso a ran nan ma sai a je a ɗora maka aure da kanwarta ta. Sannan na biyu ita ce amma, ma'ana kenan ƴan uwar kenan matarka, ma'ana ƴan uwar mahaifin matarka. Misali kanwar baban matarka ko yeshi kenan, anan in kana aure da wannan mata haramun ne ka aure wancan, amma in ka saki wannan mata ya halatta kaje ka aure kanwar babanta ko yeshi babanta, mun gane haka ko? Sannan kuma ɗan uwar mahaifiyarta mace ce kake aure da ita, to ga kanwar uwarta, to haramun ne ka auri wannan kanwar uwarta a wannan lokaci ka zo ka hada su, amma in ka sake ta ta gama idda sai ka je ka auri kanwar mahaifiyarta, mahaifiyarta ta ita ce ta zamanto haramun kinka, amma kanwar mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta halakkinka ce, ka zo ka gama su ne a wannan lokaci baya halatta. Sannan ta biyar ta hudu wato shine mutumin da yake da mace hudu, mutumin da yake da mace hudu kaga ai auren ta biyar haramu ce, sai ya saki ɗaya daga cikinsu. Idan kana da mace hudu in kaga wata kana so to wannan haramun ne a kulla maka aure da ita, sai dai in ka saki ɗaya daga cikin hudun da kake da su. Ta biyar ita ce mace wadda take mazinaciya, wanda ta tabbata cewa fasika ce, shashanci take, wannan haramun ne ka aure ta sai ta tuba. In ta tuba ta bayyana tubanta to wannan ya halatta a aure ta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik, sai ce wa hurrima zalika ala almu'mini, an haramta ma mu'mine auren mata waɗanda suke mazinata, dan haka anan sai ta tuba ta daina wannan shashanci, sannan ya halatta ka aure ta. Kenan kaga shi ma haramcin ta kenan kayyadadde ne. Ta shida shine macen da mutum ya mata saki uku, kaga wannan shi ma haramun ne ya aure ta sai ta auri wani miji wanda yake na daban. Sannan ta bakwai ita ce macen da take cikin dauke da harami, duk macen da take dauke da harami haramun ne a daura mata aure sai ta gama wannan in tana cikin haji ko umra haramun ne a daura mata aure ko an daura aure bataccen aure ne sai ta kai lokacin da ta gama aikin umra ko aikin haji ta takwas ita ce macen da wato take idda a sanadiyar wani miji da ya sake ta kenan nan sai ta gama idda misali mutum ne ya mamatar shi saki daya ko saki biyu anan haramun ne mutum ya je ya aure ta an gane ko sai ta gama idda saboda mace in tana cikin idda matsayin matar wanda ya sake ta take sai ta kai lokacin da ta gama idda kenan za ta nisance shi to dan haka wannan kenan mata ne wanda Allah ya haramta su haramci wanda yake kayyadadde duk da cewa lokaci ya tafi nan ya kamata dinmu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك